kwarai da gaske. Sannan kuma al-mawdu' shine na ƙarya, kirkirarren kagagge wanda ba dan halas ba. To wannan sune matakai da zaka iya fara a dunkule duk zasu shiga karkashin kalmar ad-da'if, zasu shiga karkashin kalmar da'if. To amma ka zo zaka fasa kalmar da'if din, sai ka ce to ta kunshi matakai uku. Akwai mai rauni, wato rauninsa ba mai tsanani ba, akwai mai rauni rauninsa mai tsanani, akwai ma wanda yake ya abin nan kamar marar lafiya ne. Akwai marar lafiyan da yake a tsaitsaye, za a ganshi ba, in ba ma ba ga maka ba ka gani ba. Akwai kuma wanda marar lafiya da ta kai shi kwance amma ba a fidda rai ba, amma akwai marar lafiya da rai kwakwai mutu kwakwai, sunansa marar lafiya amma kusan an fidda rai, wannan kawai jira dai ake lokaci ya cika. To haka shi ma hadisi yake, akwai mai sama-sama, akwai mai tsanani, akwai mai tsanani, akwai mai wanda yake na ƙarya ma gaba ɗaya. Sai ya ce wabnus salahi, amma al-hafiz al-allama abu amr ibn salah mai littafin muqaddima fi ulum al-hadith, ko kace ma'rifatu ulum al-hadith, anwa'i ulum al-hadith, shi yana cewa a cikin littafinsa cewa hadisi da'ifi lahu ta'didu ila kathirin, ana lissafa shi, ana yi masa adadi mai yawa, wato ana karkasa shi kaso masu yawa, ba ma kaso uku da muka fada ba. Kaso uku da muka fada, wannan kaga abu ne a dunkule, ka ce da'ifun jiddan al-mawdu'. To shi yana cewa ana iya karkasa shi, falahu zamirin da yana komawa ga hadisi da'ifi, ta'adidu ila kathirin, ana iya karkasa shi a yi masa adadi mai yawa, nau'uka da yawa, wato ta hanyar duba da sifofin da ake karɓar hadisi. Idan sun samu hadisi ana karɓar sa idan ya zama muttasilu sanadi ne, sanad ɗinsa babu tsinkewa a ciki, kowa ya ji daga kowa har zuwa ƙarshen sanadi, babu wani gap. Sannan ya kasance ruwan ɗinsa masu adalci ne, odol ne ko, su zama masu adalci ne, ba fasikai ba ne, ba waɗanda ake zargi da abinda ya rusa musu sifar adalci ba. Sannan ya kasance su kasance dabitun ne, akwai dabt, wato suna kiyaye abinda suka ji na ilimi, ba idan sun ji abu za su kasa dawo da shi ba, in ya ji kuma za a tambaye shi zai dawo da yadda ya ji, ko dai ya faɗa maka saboda ya haddace, ko kuma saboda ya rubuta daidai a takarda, ya karanto maka yadda ya rubuta abin ba tare da an samu tangarɗa ba. Wannan shi ne ake kira ad-dabt, wanda mun yi maganarsa a baya. Sannan idan ya kasance ba mai dabt ba ne, wato baya kiyaye abu, to yana buƙatar ai mutaba'a, wani ya goya masa baya, ko irinsa, ko wanda ya fi shi, shi ne ake kira mutaba'a, a samu wanda ya kawo irin abin da ya kawo, sai a ce to tun da sun haɗu sun yi magana iri ɗaya, duk da cewa ba su da ƙarfin da kowanne in ya kaɗaita za a karɓi ruwayarsa, amma haɗuwarsu za ta sa a karɓa. To wannan ita ce ake kira mutaba'a, ko mutumin da ba a san yanayinsa ba, gashi dai an san shi amma ba a san yanayinsa ba, shin zabit ne ko ba zabit ba ne, kaga yana buƙatar, shi ne majhulul hal, ko ka ce almastur, yana buƙatar mutaba'a. To ita kanta mutaba'a kaga wata sifa ce da take sa a karɓi ruwaya ko, idan ana buƙatar ta. Sannan kai ya zama shaz baragulbi, wato kai ya ruwaito hadisin da ya saba mana waɗanda suka fi shi ƙarfin ilimi, ƙarfin hadda, ƙarfin kiyaye abu, ko kada ya ruwaito hadisin da ya saba wa wasu manyan marwaita masu yawa, wato Allah ya khalifa man huwa arjahu minhu imma thiqatan kana aw jam'an min as-thiqat, kai ya saba wa thiqa guda ɗaya wanda ya fi shi, ko ya saba wa dandazo wasu jama'a na thiqat, in aka samu haka kaga an samu shuzuzi, to kai ya zama akwai wannan illar. Sannan kai ya zama yana da wata illa qadiha, wata illa wacce ke za ta soki isnadin duk da cewa a zahiri ba za a ganta ba amma abuwai akwai ta. To kuga waɗannan sifofi su ne idan suka samu hadisi yake zama sahihi ko ya zama hasan idan an samu ɗan ragi kaɗan a wajen zab a wajen zab aka samu ɗan ragi kaɗan wato ya gangaro zuwa 60-65 kaga bai kai rawi na sahihi ba to sai a ce hadisinsa hasan ne. To waɗannan sifofi su ne sifatul qabul qabulul hadith. To suka ce sai ka ɗauki hadisi ka cire sifar farko ka cire ittisalus sanad kaga ka samu wani nau'i na da'ifi kenan. Sai ka cire sifa ta farko da ta biyu kaga ka samu wani nau'i kuma wanda ya rasa sifa iri biyu ko ka cire ta farko da ta uku kaga ka samu wani nau'i na gaba kenan ko ka cire ta farko da ta hudu ko ka cire ta farko da ta biyar in ka gai karshe sai ka dawo kuma ta biyu sai ka cire ta biyu da ta uku ta biyu da ta hudu an gane har akai lokacin da zaka cire su duka. To in aka dawo ana yin lissafin a haka to zaka san yana ƙara yawa zai yi ta yin yawa ne a ce ga hadisi da isi sababin da'af dinsa ya rasa sifa da farko wannan ya rasa sifa ta biyu wannan ya rasa sifa ta uku wannan ya rasa sifa ta hudu wannan ya rasa sifa ta biyar wannan ya rasa sifa ta shida sai a dawo kuma sifa ta farko da ta biyu ta farko da ta uku ta farko da ta hudu har zuwa karshe sai a dawo ta biyu da ta uku ta biyu da ta hudu har zuwa karshe kaga zai ta yaduwa da sai yawa shine falahu ta'didu din an gane ko shi yasa iraki a cikin alfiyarsa ya karkasa shi har zuwa 42 bisa irin wannan kashe-kashen wani ma da ya tashi shi kuma ya kai shi har wajen 63. To wannan kaga kashe-kashe ne wanda ba shi da amfani shi ne ya ce wa huwa la yufidu ba shi da wani amfani wannan kashe-kashen saboda me yasa za a yi wannan kashe-kashen shin an yi wannan kashe-kashen ne domin a san cewa wanda ya rasa sharuɗai da yawa shi ya fi rauni akan wanda ya rasa sharaɗi ɗaya ko kuma an yi wannan kashe-kashen ne don a ce kowane kaso daga cikin wannan kashe-kashen yana da suna ne ɗayan biyu idan an yi dan farko ne a ce wanda ya rasa sharuɗai da dama ya fi rauni akan wanda ya rasa sharuɗai aƙal ko ɗaya to wannan ba haka bane akwai hadisin da zai rasa sharaɗi ɗaya tak yafi wanda ya rasa sharuɗa da yawa yanzu wanda zai zama ya rawunsa makaryaci ne kawai a ce wannan zunzurutun makaryaci ne ga wurtaccen makaryaci ne dajjal ne kaga wannan yafi wanda ya zama hadisi mursal hadisi munqati hadisi waye duk ya hada waɗannan sifofin wannan kwaɗin duk ya fi shi rauni an gane ko kaga ashe kenan abun ta wannan nahiyar bai da amfani ko kuma ka ce an yi haka ne don a ba wa kowanne suna to shi ma wannan min haisul waqi'u abinda yake a ƙasa shi ma ba haka bane tunda malaman hadisin ba su yi ma kowanne daga cikin waɗannan suna ba su yi masa kowanne sunansa daban ba to ashe kaga kashe-kashen ta'abun ne kamar yadda Ibn Hajar yake cewa ta'abun ne laysa wara'ahu araf kana wahal da kanka ne kawai ba tare da wani amfani ba ko wata fa'ida da zaka cimma an gane ko saboda haka sai ba su yi wannan kashe-kashen mai yawa ba illa iyaka sun ambaci wasu wanda suka yi musu sunaye wanda za mu zo mu same su nan gaba an gane ko amma ba bisa irin wannan ya galgalawar ba ba su yi wannan ya galgalawar ba shi ne ya ce maratib ne dai hawa-hawa ne amma waɗanda suka ce a yi galgala shi a yi ta lissafa sharuɗansa ana ragewa ana ƙarawa har a fita da adadi mai yawa suka ce wannan wahala ce kawai ba ta da amfani shine ma'anar wa huwa la yufidu an gane ko wannan kashe-kashen da Ibn Salah yace yana da shi bai da wani amfani wa Ibn Salah falahu ta'didu ila kathir wa huwa la yufidu an gane ko to sai yazo yake magana akan auhal asanid kamar yanda a can baya da yayi maganar sahihi yayi magana asahul asanid sanadin da yafi kowanne zama ingantacce to tunda kuwa haka ne ya kamata in aka yi maganar da'ifi to a ce ga sanadin da ya fi kowane rauni, an gane ko don a samu balance. A can tunda an faɗa sahul asanid, to a gurin da'ifi ma ya kamata a faɗi auhal asanid, ay ab'aful asanid. To shine sai ya tsakuro wani abu daga littafin ma'rifatu ulumul hadith na Abi Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi yana da littafi da yayi akan musalah, sunan shi ma'rifatu ulumul hadith. To sai ya tsakuro wani abu da ya ambata a cikin littafin na auhal asanid, asanid din da suka fi kowaɗanne rauni. Sai ya ce summa anis siddiq al-awha karra sadaqatun an farqadin an murra. Sai ya fara da Abubakar as-Siddiq awha asanid Abi Bakr, wato isnadin da yafi kowanne rauni cikin asanid ko sanadiddukan da ake ruwaito hadisan Abubakar da su. Sai yace summa, sannan, wato bayan kasan menene da'ifi, bayan kasan matakan da'ifi da kashe-kashensa, to kasan abinda ko wani sashi na auhal asanidi daga ciki akwai an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Shi al-auha sanadin da ya fi rauni, karra ay marra ya fi rauni sosai. Shi auha bil marra, wanda ya fi rauni sosai. Wannan auha din, auha karra, khabar ne muqaddam, mubtada dinsa shine sadaqa, sadaqatun an yi sarfinsa. Sadaqa sunan namiji ne, to tunda suna ne alam ne, alam ka'ida ba a sarfinsa, tunda alam ne ba zai zama masruf ba, ba za a ce sadaqatun ba, sai dai sadaqatu. To amma saboda waka ce, saboda waƙe ne na zube, waƙe ne na ilimi, sai aka halatta shi mawaƙin ya yi wannan, sai ya ce sadaqatun. Wannan mutum sunan shi sadaqatu ibnu musa ad-daqiqi abu al-mughira al-basri. Sadaqa ibnu musa ad-daqiqi abu al-mughira al-basri. Malaman hadisi sun raunana shi, ce yana da rauni, da cewa rauninsa ba mai tsanani ba, ba a kai ga ƙaryata shi ba, ba a kai da jifan shi ga ƙarya ba, an dai ce yana da rauni, yana da kurakurai. Cikin wanda suka raunana shi akwai Imamun Nasa'i, yana ruwaya an Farqadin, daga Farqad ibn Yaqub as-Sabakhi, Farqad ibn Yaqub as-Sabakhi Abu Yaqub al-Basri. Shi ma wannan rauninsa ba da yawa ba ne, rauninsa sama-sama ne, saduk ne layin, yana da kurakurai, kasirul khata, yana da kurakurai. Yana ruwaya shi kuma daga Murra, Murra shi ne Murra ibn Shurahil, wanda ake ce masa Murratu Tayyib, ana masa laƙabi da Murratu Tayyib. Shi kuma daga Abubakar, sauraka ga sanadin yadda yake. Sadaqa ibn Musa ad-Daqiqi an Farqad ibn Yaqub as-Sabakhi an Murra ibn Shurahil al-Basri ko Murratu Tayyib an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wannan shine sanadin, an gane ku? Sadaqa an Farqad an Murra an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Akwai hadisin da la yadkhulu al-jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'u al-malaka, yana cikin Tirmidhi, wanda yake cewa Abu Bakar ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu al-jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'u al-malaka. wato khibbun mai ha'inci mai yaudari ba zai shiga aljanna ba, haka nan marowaci, haka nan sayyul malaka wanda ba shi da kyakkyawar mu'amala. Wannan hadisin ya zo da wannan isnadin a cikin Tirmidhi. A wata nuskar Tirmidhi ya ce hadisun hasanun gharib, a wata nuskar babu hasan, hadisun gharib. To wannan raunin wannan isnadin saboda magana da aka yi akan mutanen nan guda biyu ne, an yi magana akan mutane guda biyu su ne wa Sadaqa da Farqat. Su kuma maganar idan ko kula ba mai tsanani ba ce, sauraka bai kamata wannan a kirawo shi auhal asanid ba, an gane ko? Don ka ce auhal asanid wanda ya fi kowanne rauni, tare da cewa akwai waɗanda rauninsu ya fi haka, sauraka wannan bai kamata ya zama misali ba na auhal asanid Abubakar. To amma tun da shi Al-Hakim Abu Abdullahi Naisaburi ya faɗa, shi yasa shi ma a can ya ɗauko ya faɗa, an gane ko? Sai ya ce walbaiti amru za an anil ju'fi an harisil a'wari an ali. Walbaiti wannan adafi ne akan as-siddiq ay anil an ahlil baiti aw ha al-asanid an ahlil baiti, isnadin kuma da yafi rauni an ahlil baiti, daga ahlil baiti shine amrun za an al-ju'fi. Amrun shine amr ibn shummar al-ju'fi al-shi'i, wani dan shi'a mai suna amr ibn shummar al-ju'fi. Shi kuma an al-ju'fi, shi kuma daga al-ju'fi na biyu shine Jabir ibn Yazid al-Ju'fi al-Kufi, ɗaya daga cikin malaman Shi'a. Sannan shi kuma an Harith ibn Abdullah al-A'war, shi kuma an Ali. To yace wannan shine sanadin da yafi rauni da ake ruwaito hadisan wasu daga cikin Ahlul Bait kamar sayyidina Ali. Amr ibn Shummar al-Ju'fi malamai sun yi mummunar magana a kansa. Imam al-Bukhari yana cewa munkarul hadis. Imam al-Bukhari in ya ce wa rawi munkarul hadis, to yana nuna rauninsa mai tsanani ne, bai halatta a rawaita hadisinsa ba. Haka nan Yahya ibn Ma'in yana cewa laysa bi shay, wannan mutum ba a bakin komai yake ba. Jawzajani yana kiran shi za'igun kazzab, karkatacce ne, zaman mai makaryaci. Ibn Hibban yake cewa rafidiyun yashtumu sahabata, rafidi ne, rafidi kun ga shine mafi munin shi'a. Shi'a kalma ce tana da fadi, cikinta akwai masu saukar ra'ayi, akwai masu tsauran ra'ayi. To wanda zai kai ga zagin sahabbai da zagin Abubakar da Umar da kafirta su da bijirewa shugabancin su da kiransu azzalimai, wannan shine rafidi. Amma wanda shi kawai shi shi'ancinsa kawai dai ya ce yana son Ahlul Bait kawai shikenan, amma yana girmama Abubakar da Umar, a da can a tarihi can a farkon al'amari akwai irin waɗannan, a yanzu ne babu. Yanzu wanda duk aka ce shi'a ne, to kawai mai zagin Abubakar da Umar ne, babu wani shi'a da ake da shi yanzu wanda yake sassaucin ra'ayi. A da can farkon shi'ar kafin ta gawurta ta rikide ta zama abin da ta zama, to ana samun shi'i wanda shi abin da yake nufi da shi'anci a gunsa shine hubbu ali baiti rasulillahi kawai. Shi da yana da wani abu da yasa a ransa na san Ahlul Baiti, amma in ka taba ra'ayinsa ka nemi ra'ayinsa game da Abubakar da Umar ba zai zage su ba, kuma zai yadda cewa shi zuwa shugabanni na musulmi. To wannan a da ta ana ce masa shi'i. To da aka zawo aka samu masu zagin Abubakar da Umar da barranta da yin bara'a da su, sai aka samu rafidi. Rafidi da kalmar rafidi tana nufin ɗan tawaye wanda ya tibire, ya bijire, ya kangare, shine rafidi. Shi yasa su masu wannan kangarar ba sa son kalmar rafidi din, sun fi so a ce da su shi'i, don kalmar shi'a din ai dan goyen baya take nufi, to yace ai shi ato ahlul bayt yana goyawa ahlul bayt to wai wanda musulmi ba ya goya musu baya ai duk musulmi ya goya musu baya to ya fi san kalmar shi'a amma kalmar rafidi ba su saboda tana nufin kangarewa da taurin kai to kaga ba zai so ka sifanta shi da kangarare ba to a da can aka ce shi'i kawai to ana nufin wanda shi kawai wala ne hubbun wa wala in kuma har ya kai ga zagin sahabbai musamman Abubakar da Umar to ya zama rafidi an gane ko da ta ana bambancewa to yanzu ne abun da ya tafi akawa aka ce shi'i ana nufin rafidi din amma kana karatu zaka ji an ce wani shi'a ne kuma sai ka ga malamai sun yadda da shi an ce shi'a ne kuma sun yadda da shi to in ka koma tarihi sai ka samu yana girma sahabbai kamar yanzu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi mai littafin al-Mustadrak ala sahihaini kaga an ce shi'a ne amma a cikin littafinsa littafin Mustadrak din wanda shi fi kowanne shahara in ka koma sai ka ga babu ma'rifatis sahaba ko kitabu ma'rifatis sahaba wato ya ware wani bangare na yayi bayanin falalar sahabbai to duk sahabban nan Abubakar da Umar da Usman kowanne sai da ya ka falalarsa to kaga wannan ba shine wadancan ba amma an suka tashi bagarar da kai in sun kula cewa kai dan jigari ne suka rena wayan ka harkar ilimi to sai ya ce maka to ai ku kuna zagin shi'a kuma kuna hujja da shi'a ai wani ma an ce shi'a ne sai suka kawo maka an ce Hakim shi'a ne an ce Nasa'i shi'a ne an ce waye shi'a ne to kuma kuna zagin shi'a gashi na Bukhari an rawaito daga hadisin wani shi ma an ce shi'a ne to in kai wayayye ne kanka a waye ki ba a kifa kake ba to sai ka ce a to ka koma ka gani irin shi'ancinka ne ko ko da irin shi'anci ne in kana mun maganar Hakim a ɗauko littafinsa yana da falalar sahabbai waɗanda kai kake zagi kaga ashe kun yi hannun riga daga a tarihi da can akwai shi'i akwai rafidi to sun rika amfani da wannan damar da suka san cewa mutane sun yi rauni wajen ilimi sai suka rika amfani da wannan sai a ce a cikin Sahih al-Bukhari ai akwai wane da Buhari ya rawaito hadisinsa shi ma an ce ai shi'i ne na'am shi'i ne amma ba rafidi ba ne kai rafidi ne ai kaga akwai bambanci ko to shi wannan Amr ibn Shummar al-Jawfi shi'a ne rafidi shi yasa Ibn Hibban ya ce da shi rafidiyun yashtumu as-sahaba wa yarwi al-mawdu'at an as-siqat yana ruwaito hadisan ƙarya ya jingina wa ingantattu ko amintattun malamai Yahya al-Qattan yana cewa la yuktabu hadithuhu bai halatta ma a rubuta hadisinsa ba Dayyaqutni ce matruk malamai da yawa dai suka soke shi kira shi kazzab ne maƙaryaci sannan daga Jabir ibn Zaid al-Jufi shi ma daga cikin malamai shi'a ne to amma shi bai kai wancan ba duk da dai ana ta an yi sabani a kansa wasu sun ce ba laifi shi an cinsa bai gawurta ba wasu kuma sun ce kai gawurtaccen shi'i ne maƙaryaci don haka a zamanin sa ma malamai sun kasu biyu a kansa amma dai abinda aka rawaito cewa yayi imani da raja'a yayi imani da cewa sayyidina Ali zai dawo duniya kasa suna cewa sayyidina Ali zai dawo sun ce wai fadar Allah innal ladhi farada alayka alqur'ana radduka ila ma'ad arifin sayyidina Ali zai dawo saboda ka sun yayi imani da raja'a to kaga wannan aqida ce daga cikin aqidin shi'a Sha'abi Imam Sha'abi Sha'abi ibn Shurahil al-Sha'abi yana gaya masa yake cewa da shi kamar yadda yake cikin addu'afa as-sagir na Imam al-Bukhari yake cewa da shi ya Jabir la tamutu hatta takziba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to Jabir ba za ka mutu ba sai kayi wa manzo Allah ƙarya saboda irin yadda suka ga take-taken sa Isma'il ibn Abi Khalid wanda shi ya rawaito hadisin daga shi ya rawaito magana daga Sha'abi yake cewa fa ma mazat al ayyam wal layali hatta tuhima bil kadhib, ba a jima ba sai da aka tuhume shi da ƙarya. Saboda haka shi dai alal aqalla dai mai rauni ne kwarai da gaske, koda kuwa rauninsa bai kai na wancan na farko ba, Amr ibn Shummar al-Ju'fi. An Harith, shi kuma Jabir ibn Yazid yana ruwaya daga Harith ibn Abdullah al-A'war. Harith ibn Abdullah al-A'war al-Hamdani al-Kufi, wayana daga cikin manyan sahabbai, manyan tabi'ai, kuma daga cikin wanda suke zama da Sayyidina Ali. Mutuban Kufa ne ya zauna da Sayyidina Ali. To amma daga cikin malaman Kufa akwai waɗanda suke zargin shi da ƙarya, kamar Imam Sha'bi, Amir ibn Shurahil Ash-Sha'bi yana zargin sa da ƙarya, har ma a cikin kamar da yake cikin muqaddima ta Sahih Muslim yana cewa Sha'bi yakan ce haddathana al-Harith wa ashhadu annahu ahadul kazzabin. Harith ya faɗi mana wani hadisi kuma na shaida na yadda yana ɗaya daga cikin maƙaryata. Wasu malaman suka ce yana tuhumar sa da ƙarya ne a ra'ayinsa da maganganunsa, ba a hadisinsa ba. To amma maganarsa, maganar Sha'bi, tana nuna yana tuhumar sa da ƙarya ne a hadisi, tunda yana faɗar wannan magana yayin da yake ka hadisi ne, ba a ra'ayinsa ba, ba a aƙidarsa ba. Yana da aƙidar tashayyu, amma ba wannan ce ta sa Sha'bi ya kirawo shi maƙaryaci ba. Har ma idan zai kawo hadisin sai ya kashi da sigar wa huwa ahadul kazibaini, wanda wannan sigar ta zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake maganar hadisai, wanda zai rika faɗar hadisan ƙarya, ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kazibaini. To Sha'bi yana yanko wannan maganar yayin da yake kawo magana, yayin yake tuhumar Al-Harith al-A'war, yana yanko wannan maganar ne. Kaga ashe a majal, a fage na hadisi yake magana, ba a fage na hira da jama'a ba, ko labararka da yake bayarwa, ko maganar aqida. An gane ko? Saboda haka tuhuma ce da yake yi masa akan abin da ya shafi hadisi. Malamai sun raunana shi, kamar Ibn al-Madini shi ma tume shi da ƙarya. Ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari ya tume shi da ƙarya. Dharqutni yace da'if, Nasa'i yace laysa bi shay, Ibn Adi yake cewa ammatu ma yaruhi ghayru mahfuz, da dama daga cikin hadisan da yake kawo ba ingantattu bane, ba masu kyau bane. To amma za ka ga ƴan Shi'a suna kare shi, saboda an ce ɗan Shi'a ne ko malamai sun yi magana a kansu. Yanzu kamar Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari, wani ɗaya daga cikin manyan 'yan bid'a, yana da bid'a, yana da bid'atu tasawuf, yana da ko bid'atu tashayyu. To har littafi yayi ya sa masa suna al-bahithu an ilal al-ta'n fi al-harith, al-ba'ith an ilal al-ta'n fi al-harith. A cikin wannan littafi ya ci mutuncin Imam Sha'bi, ya zazzage shi, ya yi masa tatas, wai saboda ya yi magana akan al-harith ibn Abdullah al-Awar, ya kira shi maƙiyin alil baiti, saboda Harith alil baiti yana san alil baiti, shi yasa ya jefe shi da ƙarya. Littafi ne ɗan ƙarami, bai shafi 30 da wani abu ba. Sheikh Nasiruddin Albani ya masa raddi a cikin silsilar da'ifa, sai ya sake yin wani littafin, ya sa masa suna bayanu naqsin nakisi at-ta'in fi al-harith, wanda a ciki ya sake dawo da maganarsa, ya sake cin mutuncin malaman sunna saboda sun taɓa abin nan. To 'yan Shi'a suna yaɗa littafin saboda suna ga kamar an kare musu wani babban mutum ne, wanda suke ganin kamar taɓa shi, taɓa su ne. Amma magana dai wacce ke mafi a gaskiya shine yana da rauni, ko da ba a ce da shi makaryaci ba, to yana da rauni. Kamar da Ibn Adi yace ammatu ma yarwihi ghayru mahfuz, da dama daga cikin ruwayoyinsa ba daidaitattu bane, ba su daidaita ba. A cikin wannan sanadi da ya bamu, wannan misali na sanadi da ya bamu, Amr ibn Shummar daga Jabir ibn Yazid al-Ju'fi daga Harith al-A'war shi kuma daga Ali, zamu ga wanda yafi kowanne tsananin rauni a cikin su shine Amr ibn Shummar al-Ju'fi, wanda yafi tsanani, sannan Jabir, sannan al-Harith ibn Abdullah al-A'war. To amma ala hakika a cikin littafin Shi'a akwai asanid din da suka fi waɗannan rauni, wanda suke jingina Ahlul Baiti ruwayoyi da su, wanda sun fi wannan rauni. Wannan ya tsunto isnadi ne a cikin littafin 'yan sunna wanda yake da rauni, amma an akwai ba littafin Shi'a akwai waɗanda suke abin mamaki ne, tunda za ka ga akwai ma himarun an abihi, ruwayar jaki daga babansa. Kaga in ana maganar rauni ai kaga an je ƙarshe. Sannan ya ce wali abi huraira tasariyu an daud an walidihi ayyawahan, wali abi hurairata ay awhal asanid, mafi raunin sanadi daga abu huraira radiyallahu anhu shine abinda asariyu ibn isma'il ya ruwaito. Asariyu ibn isma'il, asariyu bi fathi sin wa kasri ra'i wa tashdid al-ya, asariyu ابن اسماعيل الهمداني الكوفي رواية دي عن داود, داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي, داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي عن والده دقمها يفن شي داود شي يزيد ابن عبد الرحمن الأودي الزعافري, الأودي الزعافري الكوفي yace ayyawahan, ayyawahan wannan mansub ne ala alhal, ai mai rauni, matukar rauni, matukar rauni, mai cikakken rauni. Saboda haka a hadisin da sanadin da yafi rauni wanda ake ruwayar hadisin Abu Huraira da shi shine ruwayar Asari ibn Isma'il al-Kufi, wanda Imam Ahmad yake cewa tarakahu an-nas, malamai sun yi watsi da shi ba sa karba hadisin sa. Nasa'i yake cewa matruk, saboda haka da'ifun ne jiddan shi Asari ibn Isma'il. Daud ibn Yazid, Daud ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Audi shi ma da'ifi ne, an walidihi daga mahaifinsa Yazid ibn Abdurrahman al-Audi. Waɗannan su biyu masu rauni ne, shi yasa ya kirawo hadisin da cewa, ko isnadin da cewa isnadi ne mai wanda ya kai matuƙa ga rauni shine ayyawahan. Sai kuma ya ce li anasin Dawudu an abihi an abad, li anasin Dawudu an abihi an abana, ruwayar kuma da ta fi rauni daga Anas, ko isnadin da ya fi rauni daga Anas dan Malik, Anas dan Malik, Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari shine Daud, ruwayar Daud ibn al-Muhabbar, Daud ibn al-Muhabbar, al-Muhabbar, Daud ibn al-Muhabbar ibn Qahzam, ibn Qah زم بالزال والميم الثقفي البكراوي البصري. داود ابن محبر شيني وانده يربو تلتافن العقل, كتاب فضائل العقل, وانده دك حديثان قرياني اتشكي يوان شنسو حديثان قرياني وينا فدر فلالا حنكلي sine ya kirkira hadisai da yawa ya zuba a cikin wannan littafi. An abihi daga babansa, wanda shi ma baban nasa mai rauni ne, shine Muhabbar ibn Qahzam shi ma yana da rauni, amma ɗansa makaryaci ne. Shi uban yana da rauni, ɗan kuma makaryaci. Zurriyatun ba'dhuha min ba'd kenan. Shi kuma an Aban, shi kuma uban daga Aban ibnu Abi Ayyash. Aban ibnu Abi Ayyash matrukul hadith, shi ma hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske. Shi kuma Aban daga Anas. To wannan shine auha asanidi Anas, auha asanidi ahadisi Anas, hadisin da ya ko isnadin da ya fi kowanne rauni daga asanid din da ake ruwaito hadisin Anas da su. Shine kace Dawud ibn al-Muhabbar an abihi an Aban ibn Abi Ayyash an Anas ibn Malik. An gane ko? Wannan shine auha asanidi Anas. Kaga in kana karatu kaga ɗaya daga cikin waɗannan isnadin zaka san cewa akwai magana a kansu. Saka ga wani yafi wani rauni a cikin su, wani yafi wani, duk wanda aka ce da makaryaci a ciki to yafi rauni. In aka zo ma wato tuhumar waye mai laifi, duk sanda aka kawo sanadi sai aka samu daga makaryaci ya ruwaito daga mai rauni, to aka tashi zaka faɗa ka ce wane ga yadda yake makaryaci ne, wane kuma mai rauni ne, amma wanda zaka ci kwala ka tuhuma shine makaryacin. Saka shine kuma zai dauki hukuncin hadisin. Ba za ka dubi mai raunin baka ce hadisi ne dhaifi, sai dai ka ce hadisi ne mawdu'i. An gane ko? Saboda wannan makaryacin shi zai dauki hukuncin gaba ɗaya hadisin. A ce kai laifin ma nashi ne, ba na mai raunin ba. An gane ko? Dan shi laifinsa ya fi na mai raunin. Saboda in dai an tsinci mai rauni a cikin sanadi, to sanadin ya zama mawdu'i, ya zama na ƙarya. Sai yace wa'dud li asanid al-Yaman, kunga kusan ƙasa da rabin baiti. Yace li anasin Dawud an abihi an Aban, wancan magana ta ƙare. Sai yace wa'dud li asanid al-Yaman hafsan anaitu al-Adani an al-Hakam, wannan shi ake kira at-tadmin a waka, yana daga cikin uyubul qafiya, yana daga cikin aibin qafiya. Ya zama na baiti na ƙasa yana da alaka da baitin da yake sama da shi, so ake kowane baiti ya ci gashin kansa a ma'ana, kai zama ma'anarsa ba za ta cika ba sai an haɗo da baitin da yake ƙasa da shi. In baiti ya haɗu da na ƙasa da shi, sannan zai cika ma'ana. To wannan shi suke kira at-tadmin, daga cikin aibubbukan kafiya. To amma masu nazam irin wannan ana dan kawar musu da kai, ana kyale su su yi ta irin waɗannan abubuwan, ba a damu ba. An gane? Saboda anan ba wai tsabar fasaha da ƙwarewa ake nunawa ba, so ake dai kawai a tara maka ilimi, ba so ake kaji zaƙin waƙen ba. An gane? So ake a tara maka ilimin kawai. To shi yasa zaka ga wa'dud li asanidil yaman hafsa hada suke. Kai ɗalibin hadisi mai neman ilimin hadisi, ka lissafa daga cikin mafi raunin isnadan hadisan mutanen Yaman hafsan, ka lissafa hafsu. Hafsi ne maf'ulun bihi na u'dud. Wannan al-muwalladun da an musu a afuwa su yi wannan shi ne hafs ibn amr ibn maimun al-adani. Shi yasa ya ce anaitu ay qasadtu bihi al-adani, hafs din ina nufin al-adani, domin ba shi kadai ne hafsu ba, don haka dole ya kawo abinda zai bambance wani hafsin yake nufi da za a lissafa shi cikin hadisai ko asani da suka fi rauni na mutanen Yaman. Sai ce al-adani shi ne hafs ibn umar ibn maimun al-adani. Adan daga cikin garuruwan Yaman ne. Adan, har yanzu Adan din ake ce mata, cikin garuruwan da suke kasar Yaman. To wannan mutum Hafs al-Adani ko Hafs ibn Umar al-Adani dhaifi ne, mai rauni ne, duk da wasu malamai su karin cewa siqa ne, amma yana da rauni. Imam an-Nasa'i ma cewa laysa bi siqa, to mai rauni ne. shi kuma yana ruwaya daga al-Hakam, al-Hakam ibn Aban al-Adani, al-Hakam ibn Aban al-Adani shi ma mutumin Adan ne, Abu Isa, shi saduqun ne abid lahu awham, saduq ne abid amma yana da shi ma nashi wahamin, shi kuma daga Ikrima, shi kuma daga ibn Abbas, wato haka abin yake. Hafs ibn Umar ibn Maimun al-Adani عن الحكم ابن أبان العدني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس هكا إسناد نك ستوانا هنا رجتكين أوها أسانيد أهل اليمن حديث كو إسناد دي فروني رجتكين إسنادا متانا يمن عكرمة كربطيني سكاني Imam al-Bukhari yayi hujja da shi a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari, yana da hadisi riwaya daga Ikrima daga dan Abbas. Wasu malamai sun ce bai ambace shi ba anan dan kada ka tsuta shi ma mai raunin ne, shi yasa sai ya ki fadar sa, amma da ya fade shi din saboda a ci cikakken isnadin, dan a san isnadin shi Hakam daga wa yake riwayar. Shi Hakam ibn Aban yana riwayar sa shi daga Ikrima ne, Ikrima kuma maula ne bararren bawa ne na Abdullahi dan Abbas, shi yaji daga Abdullahi dan Abbas, shi kuma yaji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Amma auha asani da Abdullahi dan Abbas isnadin da yafi kowanne rauni daga cikin asani da Abdullahi dan Abbas shine isnadin da ake ruwa daga Muhammad ibn Marwan, Muhammad ibn Marwan السدي الصغير عن الكلبي محمد بن هشام الكلبي عن ابي صالح باذام عن ابن عباس wannan shine yafi kowanne rauni daga cikin ruwayoyin da ake asanid din da ake ruwayar hadisin Abdullahi dan Abbas da shi, an gane ko? Zabbai mai isnadin kuji shi Marwan ibn Muhammad ibn Marwan السدي الصغير كنسا أقول السدي الكبير وانده كوكي يوان جن أنا أفضل سأتسيري ونبا شيئكي مغنب وانشم سيكاني وانن شيني السدي الصغير ميلونيني وسماس مكر يتشيني مكر يتشيني محمد ابن مروان السدي الصغير شيكم هنا رواية عن محمد ابن هشام الكلبي shi ma wani gawurtaccen makaryaci ne a zamaninsa, shi kuma daga Abi Salih Bazam, Abu Salih Bazam shi kuma mai rauni ne, shi kuma daga Abdullahi dan Abbas. To wanda isnadin shi ake kira silsilatul kadhib, silsilatul kadhib kun san akwai silsilatul zahab ko silsilatul zahab, shi ne Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Huraira, wanda ana ce da shi silsilatul zahab. To kuma akwai silsilatul kadhib, silsilatul kadhib ita ce wannan Muhammad ibn Marwan an Muhammad ibn Hisham al-Kalbi an Abi Salih Bazam bizal Bazam wa akhiruhu mim Bazam an Abdullah ibn Abbas وهذه سلسله الكذب ان غاني كو اكون رواه اكون لتاف هنا انا كيران شي تنوير المكباس من تفسير ابن عباس تنوير المكباس كما لتاف تفسيري لنا ده اكي تانا ابن عباس تو ده راك دوبا فرقنسا ان رويتو شي ني ده wannan isnad سلسله الكذب سو كاغا ده لتاف يا تاشي daga aiki a baya na a kasuwa ana yawo ana sayarwa, an aka buɗe farko wanda isnadin za ka gani wanda ya tara shi ya ce ga isnadin tafsirin Abdullahi dan Abbas inda ya samo shi. Abdullahi dan Abbas yana da tafsiri, yana da asanid da yawa da aka rawaito tafsiransa, an rawaito tafsiransa daga Ikrima, daga Mujahid, daga Sa'id ibn Jubair, da ba wanda ya sai su sanin tafsirin Abdullahi dan Abbas daga Qatada. Amma wannan ruwayarsa ruwaya ce ta ƙarya, saboda haka littafin ba littafin ilimi ba ne, silsilatul kadhib ce. yace wa ghayra zaka min tarajumin tudam wa ghayra zaka min tarajumin tudam da sauran tarajum mun ce in aka ce tarjuma ana nufin salsalar isnadi wani awwala 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 shi suke cewa tarjuma kalmar tarjuma ta daukan ma'anoni in an ce tarjuma akan nufi wannan salsalar isnadi an gane wane daga wane daga wane daga wane ana kiran wannan gaba ɗaya salsala ɗin akan kira shi mai tarjama haka nan unwanin da ake ba wa babi babun fi fada'ili salatu duha wannan shi ma ana ce masa tarjama an gane ko shi yasa ake cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi wannan unwani matashiya da ake ba wa babi shi ma suna kiran shi tarjama jam'in sa tarajum sannan kuma tarihin mutum inda aka haife shi ina abin nan wace shekara aka haife shi suwaye malamansa suwaye almajiransa ina da ina je neman ilimi me ya rubuta ya matsayinsa yake a ilimi wannan ma ana kiran shi mai tarjama an gane ko saboda haka ya danganta da siyakin da aka faɗa a wani irin siyaki ne aka faɗi kalmar tarjama ɗin don sai ka fahimci abin tunda yanzu ana siyakin isnadi ne sai ya ce da wasu tarajum da za a haɗa su da waɗannan kaga yana nufin asanit an gane ko an fahimta tarajum ana yana nufin asanit tudammu ko tadum wanda za ka haɗa su kai mai neman ilimin hadisi ka haɗa su da waɗannan to amfanin sanin wannan nan shi ne a tarji lokacin da aka samu wannan ruwaya mai rauni ce wannan ruwaya kuma auhal asanid ce kaga waccan za ta fi ta dama-dama idan ka san kamar yadda ka san cewa wannan asahul asanid ne wannan sahihun ne wannan asahu kaga in aka tashi tarjihi asahul asanid haka nan ana tsakanin mai rauni da mafi rauni kaga mafi rauni shi za a kayar an fahimta ko wannan yana daga cikin amfanin sanin auhal asanid kamar yadda ka san amfanin sanin asahul asanid shine tarjihi to shi ma auhal asanid za a amfani da shi wajen tarjihi da wannan muka zo ƙarshen magana akan da'ifi da abin da ya shafi kashe-kashensa sai sunayen da za su iya zama sahihi ne zai zama ba sai kamar al-musnad shine nau'i na hudu a cikin jerin gwanan nau'uka da aka ambata na mustalahu na hadisi sahihi hasan da'if sai al-musnad kamar yadda muka ce zai iya zama sahihi zai iya zama ba sahihi ba zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama da'ifi zai iya zama da'ifun jiddan zai iya zama maudu'i an gane ko to shine sai ya kawo ta'arifin sa menene musnad in an ce hadha hadithun musnad me ake nufi kalmar musnad tana zuwa da ma'anar littafin da aka tsara shi akan wani zubi akan wani tsari na musamman wato an tsara shi akan tartibin sunayen sahabbai ba a kan tartibin babi ba a ce babubbukan da suke da alaka da alwala tahara alwala salla azumi zakka hajji aure wanda kaga tartibi ne tasnifi ne amma akan babubbuka to akwai littafin kuma da ake tsara shi ba akan irin wannan tasnifin ba shi kuma akan sunayen sahabbai sai a dauko sunan sahabi sai a tattaro hadisan da ya ruwaito duka sai a rubuce su karkashin sunansa sannan aje wani sahabin shi ma a tattara hadisansa karkashin sunansa to shi ma wannan suna kiran shi musnad irin wannan littafi da aka yi bisa wannan tsari ana kiran shi al-musnad ko dai su dubi falalar sahabban a jera su bisa girman falalarsu a fara da al-khulafa'ur-rashidun su kansu al-khulafa'ur rashidun a fara da Abubakar, sai Abubakar Siddiq, sai aka hadisansa da shi mai littafin yake so ya rubuta. Adam ba ruwansa da rattaba hadisan, ya fara da na tsarki ko zai ta zubo su ne kawai, ya iya farawa da maganar zakka, ya zo da maganar jihadi, ya zo alwala, ya zo tsarki, ya zo aure, kawai da shi hadisan zai ta zubowa. Da zarar ya sa Abubakar kuma kawai zai ta zubo hadisansa ne a harigitse ba tare da ya rattaba su ba. Sai ya gama da Abubakar sai je Umar, shi ma sai ya zubo hadisansa a ƙarƙashin sunansa gaba ɗaya ba tare da ya rattaba su ba. Sai kuma ya je Usman, sai ya je Ali, ya gama khulafa'ul arba'a, sai kuma ya shiga sauran sunayen al-ashara al-mubashirina bil-janna, sauran goma nan da aka yi bishara da aljanna: Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Sai ya gama da su, sai ya je kuma ahlu Badr, su ne suke bin waɗannan a falala. Sai kuma duk wanda ya je Badr sai kuma ya ta kawo hadisansu. Sai ya gama haka ya shiga al-ansar, muhajirun al-ansar, karshe can sai ayi ilhaqin su kuma mata daga can karshe. To wannan shi ake ana kiran shi al-musnad, irin littafin da aka yi masa irin wannan tsarin sukan kiran shi al-musnad, kamar musnadul imami Ahmad. Zaka ji ana cewa Imam Ahmad ya ruwaito a musnadinsa, zubin sa ba iri ɗaya ne da zubin Bukhari ba, ba iri ɗaya ne da zubin Tirmizi ko Nasa'i ba, shi ya tsara shi ne akan irin wannan. To ana kiran su al-masanid, da yawa kenan, al-musnad ɗaya kenan: musnadul imami Ahmad, musnad abi Dawud at-Tayalisi, musnad Ishaq ibn Rahuya, musnad abi Ya'la al-Musili, musnad al-Humaydi, musnad Abd ibn Humayd, suna nan da dama. Ana kiran su al-masanid, wata duniyar ce daban ta talifin ilimin hadisi. To kaga wannan ɗaya daga cikin ma'anar kalmar musnad kenan. Sannan akan yi amfani da kalmar musnad ana nufin sanyawa hadisai isnadinsu, wato wani da ya zo ya littafi sai ya tara hadisai amma bai sa musu isnadin ba, ya cire isnadin. Sai wani ya zo ya ga cewa ya kamata ya dawo da littafin nan isnadinsu, sai ya dawo musu da ishi da isnadinsa, sai ya sa masa musnad, sai ya jingina sunan zuwa ga asalin littafin. Kamar misali Ash-Shihab, akwai littafin Ash-Shihab, hadisai ne aka yi ta kawowa amma babu isnadi. Sai dai wani an Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas qala qala Rasul, an Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Abbas. Sannan sai ya ga ya kamata ya dawo masa da isnadinsa, sai ya dawo masa da isnadinsa, sai ya sa masa musnadu Shihab, wato littafin Shihab mai isnadi. An fahimta ka kalmar musnad anan? Ma'anarta ba kamar wacce ma'anarta baya ba, ko wannan kawai ana nufin. Kamar yanzu misali Bulughul Maram, kaga ai ba isnadi, an wane annabi sallallahu alaihi wasallama don an cire isnadin, sai ka ji cewa ka isa kai ma, yanzu kana da isnadanka kai ma, gara ka dawo da Bulughul Maram isnadinsa. Sai ka dawo masa da isnadinsa, sai ka sa masa musnadu Bulughul Maram. Amma aka duba Bulughul Maram za ka ba irin wancan tsarin ba ne, babi ne. Amma da can baya da isnadi ka dawo masa da isnadinsa, ka kalmar musnad anan tana nufin isnadul ahadith, ko sanyawa hadisi isnadinsu. Sai ma'ana ta uku ita ce wannan da za mu karanta, wanda ita ce ma'ana ta uku: al-musnadul marfu'u zattisali wa qila awwalun wa qila at-tali. Kaga ya baka ra'ayi uku kenan anan, ra'ayi uku akan hadisi musnad. In an ce hadha hadithun musnad, me ake nufi? Ra'ayi na farko: al-musnadul marfu'u zattisali, a wata nuska zattisali ya zama na'at ne na al-marfu', maimakon ya zama hal. Al-musnadul marfu'u zattisali ko zattisali, duk wanda karanta zai bada ma'ana, zattisali zai zama hal ne. Wato al-musnad, hadisi musnad shine hadisi marfu'i, kuma wanda yake da ittisalus sanad, sanadin sa ya cika kowa ya ji daga kowa. kaga ashe ya kamata ya fara mana da marfu'i kafin ya zo musnad, tunda yanzu nan yayi mana tarihi da wani abin da bai gaya mana shi ba. A ka'ida talifi kamata ya fara gaya mana me ye hadisi marfu'i, me ye hadisi muttasili, sannan sai ce me ye hadisi musnadi. In yace hadisi musnadi shine marfu'i muttasili, dama mun san su, amma yanzu kun ga ba ku san su ba, ko in ce ba mu karanta su ba, tayi wasu kun san su. Saboda haka ya mana ihala zuwa ga abin da sai nan gaba zai gaya mana shi. Amma a gurguje al-marfu shine duk hadisin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai hadisin da a ciki aka ce qala rasulullahi ko fa'ala rasulullah ko aqarra rasulullah, wani abu akai annabi ya tabbatar ko ya faɗa ko ya aikata, to wannan shi ake cewa musnad, shi ake cewa marfu'i. An gane hadisi marfu'i shine an jingina batun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu maganar salsalar ta inganta, bata inganta ba, ta sadu da juna, an samu katsewar a cikin isnadi, duk wannan ba shi ake dubawa. In dai an jingina manzo Allah abinda ake faɗa a ciki, ciki da zama marfu'i. An gane ko? Al-muttasil kuma shine wanda salsalarsa bata tsinke ba, wane ya ji daga wane, babu wasiɗa tsakaninsu da ya jefar, wane ma daga wane ya ji, wane ma daga wane ya ji, ba a samu wasiɗa da aka sairayar a cikin isnadin ba, kaga wannan shine muttasil. Shi kuma ba a duba ƙarshe, sawa'un maganar daga ƙarshe za a je annabi aka ce aka jingina ko sahabi ko tabi'i, wannan duk ba shi ake duba ba, salsalar dai ta zama muttasila, shi kina zama muttasil. An gane ko? Za mu zo mu ga sabanin malamai wajen tarifin su muttasil din da marfu'in, amma dai ina so ba da shi a gurguje a dunkule ɗaya daga cikin ma'anoninsa. To sai ce maka musnad, hadisi musnad shine dukkan hadisin da yake marfu'i ne muttasili, shi ake cewa musnad. Marfu'i an jingina manzo Allah, muttasili salsararsa kuma bata samu katsewa ba. An gane? Yace wannan shine ake cewa musnad. Saboda haka kaga ashe dukkan hadisi musnadi marfu'i ne, haka ne ko ba haka ba? Duk hadisi musnadi zai zama marfu'i ne, amma ba dukkan marfu'i ne zai zama musnadi ba, don a iya samun marfu'i kuma salsalarsa ta katse a tsakiya. A iya samun marfu'i mursal ko a samu marfu'i munqati ko a samu marfu'i mudallas, haka ne? Saboda haka a tsakaninsu akwai khususun umum wa khususun mutlaq, umum wa khususun mutlaq. Fa kullu hadithin musnadin marfu' wa laysa kullu marfu'in musnadan. An gane ko? Wani ra'ayin farko kenan. Kauli na biyu shine wa qila awwalun. Me yake nufi da qila awwalun? Yana nufin marfu'i kawai, aka ce marfu'i kawai shine hadisi musnad. Saboda haka ba magana ittisalu sanad, ko sanadin muttasil ne ko ba muttasil bane, wannan hadisin sunan shi musnad, matukar dai ya zama marfu'i ne. An gane ko? Saboda kaga wannan kauli na biyu kenan, sun cire kalmar zuttisali, ba sai ya zama muttasili ba, inda ya zama marfu'i kawai musnad ne. Wa qila tali, aka ce mai biye masa, wane ne mai biye masa? Muttasili, wato hadisi musnad shine muttasil, sawa'un marfu'i ne ko ba marfu'i bane. In dai isnadin sa muttasil ne kawai, shi wannan shine musnad. Waɗannan su ne ra'ayyuka guda uku da suka kawo maka, da ya kawo maka. Amma ra'ayin da ya fi ƙarfi cikin ra'ayyukan nan guda uku shine wanda ya fara da shi, al-musnadul marfu'u zuttisali. Al-ittisal anan ana nufin fi zahirihi la fi nafsil amri, zahirin sai zan muttasil, zai iya zuwa daga baya a gane akwai inkita, amma a zahiri haka za a ga kanshi kamar muttasil. Shi yasa masu littafan masanid ba sa sa marasil, ba sa hadisi mursal ba, wanda tabi'i zai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan a fili munqati ne, ba muttasili ba ne, ba sa hadisi mu'allaq ba. saboda a fili ba, ba su hadisi mawqufi ba, an gane, sai wanda yake musnad ne ko muttasil. Wannan shine ra'ayin da yafi karfi, kuma masu masanid galibi akan sane suke fitar da littattafan su akan wannan tsari ne suke tafiya, an gane ko. Don haka kalmar musnad bata nuna ingancin hadisi, don an ce haza hadisin musnad ba zai nuna cewa hadisin ya inganta ba, sai an bi waɗancan sharuɗa da aka ambata, an tabbatar sun cika sannan inganta shi. Za a iya samun musnad sahihi, za a iya samun hasan, za a iya samun da'ifi, za a iya samun maudu'i ma, an gane, idan rawun sa ya zama maƙaryaci. To sai zo al-marfu da al-mawquf da al-maqtu, wannan duk idan ko kula waɗannan guda uku nau'uka za su zama nau'i na biyar da na shida da na bakwai kenan ko, na biyar da na shida da na bakwai, domin mun yi guda hudu a baya ko, su ne as-sahih wal-hasan wal-da'if wal-musnad. Saboda haka yanzu muna da al-marfu wal-mawquf wal-maqtu', waɗannan su ne guda uku ya dunkule su guri guda ya yi maganar su. Idan ku koma za ku ga duk waɗannan su kuma suna da alaƙa ne da matani, suna da alaƙa da ma yantahi ilaihi sanadu, sabanin waɗanda suka bashi ana maganar sanadi ne, haka ne, sahihi ana duba sanadi ne, hasan ana duba sanadi ne, da'ifi ana maganar sanadinsa ne, haka ne, musnad ana duba sanadinsa ne, amma al-marfu'u da al-mawquf da al-maqtu', wannan ana duba matanin ne, wane ne yayi maganar, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar shi aka jingina wa aikin, ko ku a sahabinsa ne, ko ku a tabi'i ne, kowanne aka bashi suna. Wa ma yudafu lin-nabi al-marfu'u law min tabi'in aw sahibin wa qarra aw sawa'un al-mawsul wal-maqtu'u fi zaini wa ja'alu ar-raf'i lil-wasliqu fi. Ce wa ma yudafu lin-nabi al-marfu'u law min tabi'in, wa ma mawsulati, wa ma ay allazi yudafu lin-nabi, abinda ko hadisin da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tashili, an yi takhfifin yadin saboda wazini. Wa ma yudafu lin-nabi marfu mace lin-nabi ba, saboda wazanin abin din kai ya kare, an gane ko. Wa ma yudafu lin-nabi marfu law, wa ma abinda yudafu ake jingina shi lin-nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama, magana ce ko aiki ne ko taqariri ne kamar yadda ya gabata a wajen tarifin hadisi. Walau abinnan ana kiran shi al-marfu, walau min tabi'in, ko da tabi'i ne ya jingina wa annabin, kaga ya cire sahabi ko ya cire wasiɗa da ke tsakaninsa, haka ne, ya cire wasiɗa, sa tabi'i bai zamani da annabi ba, amma ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je guri kaza, ko ya ce kaza, ko an gan shi ya yi kaza, kaga bai faɗuwa su ɗarba shi ba gani ba, dole akwai wanda ya gaya masa. To matuƙar dai ya jingina abin zuwa ga annabi ya zama marfu'i, shi ne ce walau min tabi'in, ko da tabi'i ne, saboda haka shi marfu'i ba a duba cikar salsala, ba a duba cewa salsalar ta cika ko ta samu tangarɗa ko an samu gab, an gane ko, an samu giɓi a ciki, a'a ba a duba wannan, shi yasa ce walau min tabi'in, saboda haka ko da kuwa daga tabi'i ne, wa man duna tabi'i, ko da zuhuri ne, ko da wanda yake ƙasa da zuhuri ne, kamar Imam Malik ya ce balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza, wanda marfu'i ne, hadisi ne marfu'i, an gane ko. Saboda haka kaga muttasil da mursal da munqati da mu'dal da mu'allaq duk sun shiga cikin tarihi. Abinda zai fita daga cikin wannan tarihin shine al-mawquf wal-maqtu', su kuma saboda ba a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai ya ce aw sahibin, wannan ma'tuf ne ga annabi, aywa ma yudafu li sahibin, aw anan bi ma'ana wa, aw huna bi ma'ana al-waw, an gane ko. Abinda ake jingina wa sahabi kuma abinda duk aka jingina wa sahabi magana ce ko aiki ne ko makamancin su, wanda babu kuma wata alamar da take nuna wannan abin ana dingana shi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akwai wata alama, wannan alama za ta dauke shi daga mauqufi ta kai ta dawo da shi marfu'i, kamar yadda zamu zo mu yi maganar a hadisi marfu'i hukman mauquf lafzan lakinnahu hukman marfu'. To babu wata alama da take nuna marfu'i, kawai an jingina an ce sahabi kaza yayi kaza ko ya ce kaza ko an ganshi yana kaza. Wannan waqfan ra'au, wannan suna ganin shi mauqufi ne, an gane ko ra'auhu mauqufan waqfan ay ra'auhu waqfan ra'au ay ra'auhu mauqufan, suna ganin sa hadisi ne mauqufi. Sauraka dunkule malaman hadisi in suka ce wannan hadisi ne marfu'i, suna nufin an jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bi ghaddin nazari, ba tare da sun dubi salsalar ta cika ba ko bata cika ba, ta inganta ko bata inganta ba, matukar an jingina wa Annabi sunan shi marfu'i. Sauraka kalmar marfu'i ba tana nuna ingantacce ba, an gane ko, kada ka ji an ce ai wannan hadisi ne marfu'i kaza, ta ana nufin ya inganta, a abinda ake nufi magana dai an jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, mauqufi wanda aka jingina wa sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sawa'un salsalar ta inganta ko bata inganta ba, ta cika babu gibi ko ku an samu gibi a ciki, wannan duk ba abin duba bane, abin dubawa kawai shine a ga cewa an jingina wannan zuwa ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa sai yace sawa'unil mawsulu, sawa'un al mawsulu, sawa'un wannan abun ya je ga wato salsalar sa ta cika, shine al mawsulu, salsalar sa ta cika wal maqtu'u, anan kalmar maqtu'u yana nufin al munqati'u, ba al maqtu'u da zai zo ya magana ta ba, kalmar maqtu'u anan yana nufin akasin mawsul, kun gane ko, dan ka a samu rikicewa da kalmar maqtu'u da zai zo ya faɗe ta nan gaba, wannan maqtu'u ne lugatan, wancan kuma da zai zo nan gaba mana bayani maqtu'u ne istilahan, nan al-maqtu yana nufin ma yuqabilu al-mawsul, sawa'un salsalar shi wannan abinda aka jingina wa annabin ko abinda aka jingina wa tabi'in, mawsulun ya salsalar sa ta sadu da juna babu yankewa, yana nufin musnad ne, ko kuma maqtu'u salsalar ta yanki, fi zaini a cikin waɗannan abubuwan guda biyu da ya ambata, su waɗanne ne guda biyu, al-marfu'u da al-maqtu, an gane. Sai yace wa ja'alu ar-raf'i lil wasli qufi, wa ja'alu ar-raf'i, wa ja'alu ar-raf'i, kuma an sanya al-marfu'u lil wasli ga al-mawsul, a wato ana yin amfani, gurin wasu malaman hadisi sukan yi amfani da marfu'i suna nufin muttasil, wani lokaci wasu malamai sukan yi amfani da kalmar marfu suna nufin muttasil, amma wannan amfani ne takaitacce ba mai fadi ba, galibi amfanin da suke yi da kalmar al-marfu suna duba kawai wanda aka jingina maganan ne, an gane ku, amma wani lokaci sukan yi amfani da kalmar marfu fi muqabil al-mursal, fi hadha hadith mursal arsalahu fulan wa rafa'ahu fulan, kaga kalmar rafa'a anan tana muqabalar kalmar mursal, to kaga anan ana nufin wannan mawsul, wannan ba mawsul bane, wannan mawsul ne, amma wannan ba shi da yawa. Sai ce wa ma yudaf li tabi'in maqtu'u, wanda kuma aka jingina wa tabi'i, wanda duk aka jingina wa tabi'i ba sahabi ba, almajiran sahabi, wannan ana kiran shi maqtu, hadisi maqtu, an gane ku, wal waqfu in kayyatahu masmu, haka nan ana an ji amfani da mawquf amma da kaidi, kama a ce haza hadithun mawqufun ala az-zuhri, kalmar mawquf tana nufin abinda aka jingina sahabi, to wani lokaci akan ce kira abinda aka jingina wa tabi'i mawquf amma a sa qaidi. Me ya qaidin? Shine a fito da sunan sa. Kada a ce haza hadithun mawquf, kuma ana nufin maganar tabi'i, sai an sa qaidi a ce haza hadithun mawquf ala ibn al-musayyib. An gane ko? Tare da qaidi, domin in ka sake shi ba qaidi, abinda kwakwalwa za ta hararo shine maganar nan ta sahabi. Shi yasa dole in kana so ka yi amfani da kalmar mawquf a gurin da kake sifanta maganar tabi'i ko aikin tabi'i, to ka sa qaidi. Qaidin shine ka fito da sunan tabi'in. An gane ko? Shine yace wal waqfu in qayyadtahu masmu'u. An ji ana amfani da kalmar mawquf a gurin maqtu, amma in qayyadtahu, in kayi masa qaidi. Qaidin shine muka faɗa, fito da sunan wanda aka jinginawa shi wannan, ita wannan magana, a ce wannan hadisi ne mawqufun ala ibn al-musayyib. An gane ko? Amma ka kawo shi ala ibn al-musayyib, kuma a ce mawquf ayi shuru. An fahimta ko? Ina ga lokaci yayi, tilas mu tsaya anan. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana insha Allah. Da yamma za mu dora inda muka tsaya. Wal yu'ta hukman raf'i fi sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ai daga hannu kan abinda muka karanta, kaka buda mana wata kofa. Amma a irin wannan siyaki, kama a ce wani arsalahu fulan wa rafa'ahu fulan, a irin wannan siyaki, yawwa. Aka yi cewa mausulun marfu ba wani abu, tunda ai kalmar mausul ba ita ce marfu ba. Kalmar marfu ana nufin an jingina annabi, sawa'un mausul ne ko mausul ba ne. Shi ya sa ai ya ce maka sawa'unul mausulu wal maqtu'u. Duk kowanne za a iya kiran shi marfu, idan aka kai anan naka mawqufin mausul ne, kaga ka fito da sifarsa wacce kalmar marfu ba ta kunsa ba. Na'am. Wannan shine kauli rajihi. Shine kauli rajihi, shine ya fara maka da shi, kuma shine rajihi. Al-musnadul marfu'u zittisali. Na'am. Shikenan? Yawwa. Amma mun faɗi ittisal ana nufin zahirul sanadi. Zai iya zama akwai inqita, amma ba zahiri bane. Shi yasa zaka iya samun hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad amma kuma munqati. Ka gane ko? Ka ɗaga murya. To ba mu tattauna wannan maganar ba, tana da faɗi mu batta. Na'am. Kwarai kuwa, a'a, in dai har ya fito cikin sanadin ya rushe komai, ai makaryaci ne, zai iya cewa Ibn Abbas ne ba, ai shi ne matsalar. In dai zai fito cikin sanadi to ya ɓata lamari. Abin ma bai kai gun Ikrima ba, mu a gurinmu Ikriman ma bai faɗa ba, ƙarya yake masa. Kawai shi kenan, mu haƙura insha Allah zuwa yamma. Sai mu dora akan inda muka tsaya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Thank you. صدرك وقص في خلافه كما حكي وقال لا بقائل مذكور وقد أصبنا به في المشهور وهكذا يرفعه ينميه رواية يصبه يرويه وكل ذات شابه موصل لرافع جسده الأول صحى فيه النووي الوضع والفرق فيه واضح لا يخفى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانا شين درس سمنا نبيو وانا زنبو نبيو شكين ألفير سيودي درس اندي قباتا منكرا تابين دي شافئ الضعيف da al-musnad sannan da al-marfu' da al-mawquf da al-maqtu' to abin da ya rage bai gaya mana ba shine wasu masail wadanda suke da alaka da al-mawquf. Al-mawquf shine wanda ya tsaya kan magana da ta tsaya kan sahabi bata kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, maganar sahabi ko aikin sa wannan ita ake cewa al-mawquf. To akwai wasu masail da suke da alaka da wannan gabar, suke da alaka da al-mawquf, sune wasu lafuzzuka waɗanda suke nuna cewa hadisi ko da a lafazinsa mawqufi ne hukuncinsa marfu'i ne. Waɗannan sune al-qara'in, alamomi waɗanda ake la'akari da su don a tabbatar da cewa hadisi ba wai ya taƙaita ga sahabi ba ne, ko da kuwa lafazinsa yana nuna haka, a hukuncinsa hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko aikinsa ko abinda ya tabbatar shi ne taqrir. To waɗannan su ne masail ɗin da ya kawo su a ƙarshen wannan babi. Ya ce wal yu'ta hukmun raf'i fi sawabi nahu min as-sunnati min sahabi fi sawabi, a magana da take mafi kyau ko mafi inganci ko mai rinjaye ana bawa irin fadar sahabi da zai ce min as-sunna, ana bashi hukuncin hadisi marfu'i. Wal yu'ta hukman raf'i fi sawabi, a bashi hukuncin cewa marfu'i ne fi sawabi a maganar da take mai rinjaye nahu min as-sunnati min sahabi, kamar sahabi ya ce min as-sunna abu kaza min as-sunna, koda bai ambato sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, cewa min as-sunna ya nuna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da lokacin babu wata sunna da sahabbai suke hujja da ita in ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kalmar sunna a larabci tana nufin turba, tana nufin gwadabe ko al'ada. To amma idan sahabi ya takaita ya ce mina sunna kawai, bai ce min sunnati rasulillah ba, to ba za ka dauke ta a wata ma'ana ba, face min sunnati rasulillah din yake nufi. Wannan ita ce magana wacce ke mafi rinjaye, da ya ce fi sawabi yana nuna cewa akwai wata magana da take akasin wannan, amma ba ita ce daidai ba, akwai maganar waɗanda suke ganin ba marfu'i ba ne, wannan magana ba ta nuna cewa abinda ya faɗa sahabi, abinda sahabin ya faɗa ya ce mina sunna yana nufin sunnar manzon Allah. Wannan magana ba mai rinjaye ba ce, magana ce wacce take an yi ta amma ba ta da ƙarfi. Kamar inda Imam Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Mu'jam, Mu'jam nashi da kyakkyawar salsala daga Ata ibn Abi Rabah, yake cewa ya ji Abdullahi ibn Zubair ala al-minbari yaqulu, إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك من السنة. عبد الله ابن الزبير أكان منبري ينا تشيوا إذا تينكو يشغى مسلاتي متانيسين ركوع to yayi ruku'u lokacin da ya shiga masallacin summa yadubbu raki'an hatta yadkhula fi saff sannan ya rarrafa a haka a ruku'u din har ya shiga cikin sahu fa inna zalika sunna. Kaga anan bai kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma fadar sa fa inna zalika sunna tana nuna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar أبن دشي طبراني فتر أشكين المعجم الكبير لكي كاوة سلسلة لك عبد الله بن مسعود لك عبد الله بن عباس يكي تشوى من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك تحت أن تضع أليتيك على على أقبيك بين السجدتين هنا لك سنة كدورة تشنو ينكا akan diga-diganka tsakanin sujjada biyu a lokacin da ka dago daga sujjada kafin ka koma ta biyu dan zaman da zaka yi yana daga cikin sunna ka zauna akan diga-diganka ka ganan da yake cewa minas sunnati fi salati an tada ilayka ala athibaika baina sajdatayn bai ambato sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma fadar sa minas sunna ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka. Don haka kalmar minas sunna tana nuna a wannan magana judda ta takaita akan magana sahabi tana zuwa ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye. Kaza umirna wancan na ɗaya kenan. Kaza umirna haka nan idan sahabi ya ce umirna an umarce mu kamar Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha da take cewa umirna an nukhrija fil eidaini al'awatiqa wa zawat al-khudur wa umira al-huyyad an ya'tazilla al-musalla an ya'tazilla musalla al-muslimin. Ummu Atiyya take cewa an umarce mu a lokacin fita sallar Eid mu fitar da al'awatiq wa zawat al-khudur fitadda tsofaffi da 'yan mata su fita su ma su je masallaci. Aka umarci kuma matan da suke haila da cewa su kauracewa musallal muslimin wato su koma gefe. Kaga anan da take cewa umirna an nukhrija babu wanda ake fahimta yana ba su umarnin in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine wanda ya ba su umarnin. To duk da bata ambace shi ba bata ce amarana rasulullahi ba kalma umirna din nan ita zata sa a dauki wannan hadisi marfu'i ne wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan shine al'amiru annahi a lokacin shi zai ce ayi kaza a bar kaza musamman abin da ya shafi ibada shi yasa ce kaza umirna kamar hadisin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas da yake cewa umira Bilal an yashfa al-adhan wa yutira al-iqama a umarci Bilal yayi azan yayi kiran sallah biyu wato yi su shafa'i amma ikama yayi ta wutiri. Kaga umira Bilal mai bada umarnin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ambace shi ba. Kaga surar hadisin sura ce ta mauqufi amma hukuncin sa hukunci ne na marfu shine ma'anar kaza umirna haka nan idan sahabi yace an umarce mu wa kaza kunna nara haka nan idan ya ce kunna nara mun kasance muna ganin abu kaza wato koda kuwa bai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siyakin ba to yana nuna cewa wannan abin da suke yi suna yin shine da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa kaza kunna nara fi ahdihi yace a zamaninsa mun kasance muna ganin kaza aw an idafatin ara ko kuma ma bai jingina abun ba, ba a jingina abun ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi, zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Aw an idafatin ara, ara bi ma'ana ariya ay khala, ara lugati man yaqulu baqa yabqa, wa illa fal lugha al mashhura shine ariya, ariya ake cewa ko ya ya'ra, ariya ya'ra, amma ara ya'runi. Amma akwai lugar da take cewa baqa yabqa, to abisa wannan lugar ne ya gina wannan baitin. Saboda ara bi ma'ana khala, aw an idafatin ara ay an idafatin khala. Saboda idan sahabi yace kunna nara fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna ganin abu kaza ko muna aikata kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Jabir yake cewa kunna na'zilu fi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yanzil walau kana shay'an haraman lanahana anhu al qur'an, mun kasance muna azulu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al qur'an yana sauka. Kage yace kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi, ko hadisin kunna na'kulu luhumal khayli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna cin naman dawakai ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sai yana cikin sunan Nasa'i da Ibn Majah. To kaga wannan duk yana nuna wannan abun ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba. Saboda hukuncin wannan hukunci ne na marfu'i. Hakanan da sahabi ko abinan da sahabi zai ce an hana mu daidai yake da umirna, da yake umirna kaza umirna, to hakanan da zai ce kaza nuhina shi ma daidai ne, kamar yadda Ummu Atiya take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, yana cikin Sahih al-Bukhari. Mu mata an hana mu muraka jana'iza amma ba a matsa mana ba, to ya nuna kenan na hani ne ba na taharim ba, hani ne tanzih, da za su je to ba laifi suka yi amma ba a ce su je ba. An gane ko? Saboda haka nuhina da ta ce an hana mu, duk da bata faduwa ya hana su ba, to amma tunda sahabiya ce take maganar kawai za a fahimci manzo Allah ne hana. An gane ko? Saboda haka kaga yanzu muna da minas sunna, muna da kaza umirna, ko muna da umirna, muna da kunna na rafi ahdihi, waɗannan duk suna da matsayin marfu'i, ko da kuwa sigar su siga ce wacce take ta mauqufi. An gane ko? Mala yace maka koda kuwa raba abin zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kamar inda Aisha a cikin abin da take cewa kanatil yadu la tuqta'u fi shay'i tafihi, ba a yanke hannu dan an saci abin da yake ba wani mai kima ba, ba wani mai daraja ba, ba a yanke mutum hannu. La tuqta'u al yadu illa fi rufu dinarin fasaida, to akwai ruwa da take cewa la tuqta'u al yad fi shay'i tafihi, to kaga anan bata faɗi a zamanin manzon Allah ba, kawai ta ce ba a yanke hannu, amma bata ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma a gurin jumhurin malamai hukuncin sa hukuncin raf'i ne. Haka nan a cikin Sahih al-Bukhari akwai inda Jabir ibn Abdullah yake cewa kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna ko habatna sabbahna, mun kasance idan muna tafiya muka hau kan tudu mukan yi kabbara, idan muka zo gangara mukan yi tasbihi. Kaga anan bai ce a zamanin manzon Allah ba, bai jingina abin ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma Imam al-Bukhari ya fahimce shi a matsayin hadisi ne marfu'i, shi yasa ma yake yawan kawo irin wannan a cikin sahihinsa. Wannan hadisi yana cikin Sahih al-Bukhari da wannan siga, shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa koda ba a jingina sahabi yace kunna naf'alu, mun kasance muna kaza, koda bai jingina abin zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, to hukuncin sa hukuncin marfu'i ne ko ya jingina ko bai jingina ba. Wannan shine ra'ayin Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, shine abinda al-Iraqi da Imam an-Nawawi suka goya wa baya wannan ra'ayin, kuma yawancin malaman hadisi akan wannan suke, yawancin malaman hadisi da sahabbai akan wannan suke, kuma Bukhari da Muslim sun dogara su ma da wannan ra'ayi. Shi yasa Imam al-Bukhari ya rika irin waɗannan hadisan a matsayin hujja. Wasu suna ga idan har ba a jingina shi zuwa ga zamanin Annabi aka ce kunna naf'alu, amma ba a jingina zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan ba zai zama hujja, ba zai zama marfu'i ba. Shine yace salisuha in kana la yakhfa, wala shine na uku. Na farko shine idan suka fada suka jingina zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kunna nara ko kunna naf'alu suka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine na farko. Na biyu su fada ba su jingina shi zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. A ra'ayin jumhur, idan ba a jingina zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama marfu'i ba, amma dai kasancewarsa marfu'i wannan shi ya fi rinjaye. Sannan na uku shine wanda zai fada yanzu. An gane na ɗaya da na biyun. Yawwa, sai ya ce salisuha ƙauli na uku, in kana la yakhfa, idan ya kasance abu ne da ba zai ɓoyu ba, wato ba zai ɓoyu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, to wannan shi ake jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya tabbatar, wato abu ne da ba zai yi a yi shi kuma ya ɓuya ba, abu ne ake yin shi cikin jama'a na gani yau da gobe. To kaga wannan, idan ma a bai sani ba a ranar, wata rana zai iya sani, wannan ba zai ɓuya ba, saboda abu ne ake yin shi bainar jama'a. Kamar a ce Mu'az ibn Jabal yana salla da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa, sannan ya koma can abin nan ɗinsa, unguwarsa cikin Bani Salima, ya musu sallar isha'i. Kaga wannan abu ne da yake maimaituwa kuma ga jama'a. Zai wahala a ce ya ɓuya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai san cewa Mu'az yana haka ba. An gane ko? Shi yasa ake hujja da wannan. To wasu suka ce idan irin wannan ne babu matsala, zai iya zama marfu'i. Akasin wannan kenan, in kana yakhfa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adatan fa mawquf, amma in yanzu zai iya ɓuya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato abu ne da al'ada ba a yin shi a zahiri, a ɓoye ake yin sa, wato kamar abu ne da yake da alaka da mutum da iyalinsa da matarsa, kaga wannan wani abu ne da ba a bainar jama'a ake yin sa ba. To irin wannan suka ce to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je ya tsinkayi wannan, kuma abin da ake shi cikin jama'a ba, bare a ce wata rana zo kunnan sa sallallahu alaihi wasallama, to wannan ba za a bashi hukumul marfu ba, saboda haka zai yi har suka gama Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ma ana yi ba. Kamar yadda wani daga cikin al-ansar yake cewa kunna nujami'u fanaksal fala naktasil, muna tara da mata mu yi kasala ba ma wanka. Kaga wannan abu ne da ba zai yi a ce jama'a da kowa da kowa ya sani ba, domin abu ne da ba bainar jama'a ake yin sa ba. To suka ce irin wannan kada a kirawo shi marfu'i, amma idan ya kasance la yakhfa, to wannan sai a kira shi marfu'i.